Jagobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Jama'a saurare assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamin na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da radio amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sai na kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta alfa radio. Sannan za a iya mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen Hausa.com. Masu gabatarwa
Gwara Aminu Fage
tare da ni Amina Bahari Auna.
To jama'a kamar da yadda kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe yana tattaunawa ne akan al'amuran mata zalla. A yau biyu ga watan Maris na shekarar 2022 zamu tattauna ne akan dalilin da yasa mata ke shiga cikin harkar gwagwa da mutane da kuma irin tasirin sa ga al'umma.
Ce Zara Umar saurare kuna tafi da karin bayani
a cikin shirin namu ne wakiliyar sashen Hausa ta gayyato mana masu ruwa da saki zauren tattaunawar mu sannan zamu ziyarci filin kwalamar mu
daga bisani kuma zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe.
Jama'a zamu fara shirin ne da lekawa birnin tarayya Abuja inda wakiliyar sashen Hausa Halima Abdulra'uf ta gayyato mana masu ruwa da tsaki da zasu gabatar mana da kansu. To Halima gare ku.
Sunana Kabir, ɗan Kano ce, ƴar Najeriya. To, baba. Sunana Hauwa Mustapha Babura daga Babura Jigawa State, mazauniya a nan Kansas City, Missouri, America.
Na'am. To,
Dr. Maryam Nasir.
Na'am.
Ina aiki a jami'ar mai zaman sanar da ke nan Kano.
Masha Allah. Captain, saura kai.
Sunana Captain Ibrahim Sharif, na zama a ƙasar Afirka ta Kudu, sannan masanin musamman jirgin sama.
Na'am. Masha Allah, barkanmu da shigowa wannan zauri. Mun gode ƙwarai da amsa goron gayyata. Bari mu fara da Amir akan wannan maudu'i da muka dauko na yau, shine yadda ake ganin kaman mata zuciyoyin su ya bushe sakamakon yadda ake neman kuɗi ido rufe, wasu kuma ko menene ke jawo waɗannan ɗabi'u marasa kyau da ake samun mata a ciki, musamman ma idan muka duba lamarin wannan yarinya ta Kano da aka kashe, kuma a yanzu an samu mutumin da shi da kanshi ya fito fili yace ya aikata wannan laifi, ya ce shi kuma bai aikata laifin ba a yanzu, kuma matar shi na cikin danyen aiki da aka yi dumu-dumu. Ko menene dai yasa mata ba za ta ce sai na bi diddigin yanayin da za a ce mijina ya kawo ya gida ban san ko ya sace ta bane ko menene, kuma ta zauna da yarinyar ya kai ga ma an kashe yarinya? Shin me ya kai mu ga wannan yanayi da muke ciki da mata ke shigar da kansu cikin al'amuran bata gari, musamman yan bindiga da suka addabi yankin Arewa maso yamma a yanzu?
To, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wa alaikum assalam.
Ina ganin gaskiya abubuwan da suke fara kawo wa'annan matsaloli, da farko dai zan yi magana akan ilimin tauhid, ilimi na tauhid. Idan ka san waye Allah, ka san hukuncin da ya hana ka ko kuma ya sa ka kai abu a matsayinka na musulmi, to ba yanda za a yi kuma ka zamanna kana daga cikin wa'anda za su aikata wannan. Sannan kuma a gani na abin da ya sa mata suke shiga banda matsala ta ilimi har da matsala ta tarbiyya, ba na so in yadda da zancen wai frustration halin da wazan suke sa su ne yake sawa su shiga irin wannan yanayi, ko kuma a'a ya zo ya yi threatening dinki ya ce sai kin in baki yi ba barazana ko ya mata barazana akan wani abu, gaskiya bana so in yadda da wannan, saboda a gani na ita mace kamata ya zama uwar kowa. Tunda na haihu na san cewa kowane da ya kamata a ce ya zama danki, saboda ita mace uwa ce, kuma ba sai ma mace ta haihu ba, kawai ita mace ko da wani matsala wurin ta ake zuwa. To idan bata zama wadda za ta tona mishi asiri ba, yayi abu ba daidai ba, ai bai kamata ta zama wadda za ta taimaka mai ba. Saboda haka gaskiya ina ganin gaskiya duk akan aka koma ilimi ne da bamu da shi na tauhidi, mu koma makaranta mu koyi ilimin addini zai taimaka sosai. Mu da muke taso da yara yanzu muna ganin ai wannan a present ofi wanda yake faruwa shine ya kamata ai maganin shi a'a mu da muke taso da yara yanzu mu ne ya kamata mu ba su tarbiyya mu nuna musu menene addini wane ne Allah ya kamata akwai wannan tarbiyya da ilimin addini ba wai ilimin boko kadai aka ce mutun ya nema ba ba ma ba wa ilimin addini muhimmanci shi yasa ake samun haka
mun gode kwarai da gaskiya Amir bar mu koma ga baba baba a ganinki me ya kai mu ga yanayin da muke ciki da mata ke tsinduma kansu cikin aikata muggan lifuffuka
to abinda nake gani tunda dai wannan ra'ayi ne muke fada ba lallai wai zurfin ilimi gare ka a cikin wannan abun ba amma shekaru yana iya ba mutum basira yana dan agaza maka da basira ka kalli yanayin da al'umma take ciki ka kuma kamanta kai yadda ka tashi da yadda yanzu ka tsinci rayuwa da irin masifin da ake ciki kai kokarin ka fahimtar da kanka kuma ka fahimtar da jama'a akan irin kalubalen da muke samun kanmu a zamanin nan to tunda yanzu magana ce wannan tambaya akan mata da kika ce me isa suke agazawa kamar ƴan ta'adda ko kuma muke samun kanmu a cikin matsayi wanda ake yin wato cutarwa ake cutar da mutane yadda ma wato kwakwalwa za ta iya dauka to na farko ni a gani na daga farko zan dauko amsa ta daga bangare na malamar makaranta to a makaranta dai kowane wato jijjige da ake koyarwa da mutum shine wato asali akasari ba wai kuma wai nace nayi research bane na gani ba akasari aka bi jijjige aka kalli asalin tarbiyya ba ta gari da mutane da suke irin wannan tsananin crime a community to wallahi akwai magana a cikin yadda suka tashi a gidansu iyayensu suka musu tarbiyya a cikin yadda suka tashi a unguwarsu suka ga ake yi da waɗanda suke mu'amala a rayuwarsu tun kafin a zo kan ma wai wani lokaci a yanzu da suka samu kansu wanda a ce mace mata aure ce ko an mata auren dole ko kuma bazawara ce ko ma dai wani matsayi take ciki sai mun koma diddigi mun kalli yanda rayuwarsu take wane ne ya tarbiyyar da su suna yara me suka gani ai za ku ga ai misali kamar yanzu da serial killers da ake da su eh alhamdulillah akwai psychologists a cikin mu nan da kika ce ko to za ta iya kara mana haske akan wannan fanni za ku ga cewa tun suna yara sun fara nuna wata irin halayya da ya kamata a lura da ita to a society din mu muna da abubuwa wato a cikin al'adun mu na Hausa da al'umman mu ta Hausawa da musuluncin mu abubuwan mu na Hausa a cikin talauci da tsananin tashin hankali da ake tayar da yara ba a lura da su ba a kulawa da tarbiyyarsu mutum ma yana ne yana harkilanci da iyalinsa ga haihuwa da ake tayi ba a lura da yara wasu yaran nan kuma za ku gani ko a filin yaki aka haife su ko kuma a gurin isu kansu sun tashi sun ga an yi wa uwarsu fyaɗe wato suna da yadda trauma akwai wani abu dai da yake wrong a kwakwalwarsu wanda yake tada fitila irin wannan da bamu san gabanta ba ba gabas ba arewa lalle ya kamata a bincika yadda tarbiyya take a wannan zamani to ni dai abu na farko kenan da zan iya cewa kafin su kuma sauran jama'a su yi magana
na'am mun gode kwarai da gaske baba bari mu koma ga psychologist kafin captain sharif ma dr maryam gaki kina da ilimin sanin halayyar dan adam ya kike ganin muka tsinci kanmu a cikin wannan yanayi musamman mata wanda aka sani da tausayi tun fil azari mayo an waye gari mata da kansu suke taimakon bata gari kai musu abinci kayayyakin masarufi da dai sauransu wasu ma su suke rike yaran da ake sacewa don karban kuɗin fansa kai kike ganin muka tsinci kanmu a wannan fanni musamman a fuskar ilimin da kike da shi
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullah
to gaskiya kamar yanda wacin ke bayani yanzu ta faɗa zanyi dan ƙarin bayani akan abin da ta faɗa din kamar ta bangaren tun daga yarinta gaskiya akwai abubuwan da suke faruwa ta yi bayanin kamar trauma irin wani tashin hankali da yake faruwa yawanci irin wayannan masu wannan ɗabi'un aka duba za a ga sun zo daga abin da ake kira broken homes gidansu ba su tashi cikin kwanciyar hankali ba yawanci za a ga ko babu uwa a gida ko yara sun tashi a hannun matar uba tana ta azabtar da su ko uban ma bai sa ido a kai ba to a samu matsala wurin karɓar tarbiyya da makamantansu to wannan abin yana saka wasu abubuwa da suke gani ko suke tashi a cikin su yana saka ba zuciyarsu ta dake kenan babu tausayi yanzu misali kamar wanda a ce a wannan ɗan shekaru din yake buƙatar kulawar uwa yazo bai samu ba a tashi a cikin azabtar da shi ko ita su tashi cikin azaba ko rashin tausayi da mito su ma ba za su ji tausayin wani ba to yawanci abin da yake faruwa kenan tun
daga yarinta wasu kuma ma a haka suka tashi sai daga baya ma abin yake faruwa kamar misalin aka shiga bangaren wasu zasu dauka dabi'un kamar shaye shaye haka to shi ma wannan yana gutar da hankalin su ya fige kashi zuciyar su ya zama na ba su wannan tausayin da ya kamata a ce mace tana da shi ya zama ya ke kashi din to sannan kuma akan samu wasu a cikin kamar yanayin aure din suna tare da mai gidan su to shi kanshi mai gidan ya zama shine yake saka musu trauma din za su iya tashi da tarbiyyar su sun samu tarbiyya sun samu ilimi to amma wannan trauma din da suka samu ta wannan zamantakewar auren za ta iya kwance su ya zama na su ma sun dake su ne kashi sannan kuma akwai abin da ake kira kamar hero wash kamar wanda akai bayani kan cewa suna ana ma namu a cikin wayannan ba samu wannan trauma din daga wannan bata gari din kuma wani abu saboda tsananin zafin ciwon wannan trauma din wani abu sai ya kwanci a cikin kwakwalwarsu sai ya zama na har sun fara maganin cewa wayannan wayanda suka saka a cikin wannan ugubar kamar su ne ma masu cutar ina bayani ne akan abin da ake kira hero worship
na'am
ko hero syndrome so kamar wanda suka aikata wannan mummunan aiki akan mutum ya koma shi ko namiji ya zasu iya samuwa da wannan larura wanda ya aikata wannan mummunan abin me ya kwanya zama na kana kyamata shi ko kana tsoron shi ko wani abu haka saboda tsabar tsananin hukubar da mutum ya shiga sai wani abu ya juya a cikin kwakwalwar sai ya zama na cewa suna ma kallon sa kaman kan cewa ai wannan mutum ne da yake so na wani ma ina son shi ko kuma duk wani kwanciyar hankali da wani jin dadi na yana tattare da wannan mutum din to wayannan sune kaman takaitaccen abubuwa dai da suka zo ta bangaren psychology akwai dai abubuwa da yawa amma dai a takaice dai wayannan sune dai zan iya magana akan su yanzu
na'am mun gode kwarai Dr. Maryam bari mu koma ga Captain Ibrahim Sharif Captain ya kake ganin wannan lamari da muke tattauna akai mata na taimakawa bata gari wasu da san ransu wasu kuma ba san ransu bane kawai dai an tillasta musu an musu barazana ne cewa idan baki ba zan kashe ki ko zan illata ki da dai sauransu
so muhallima na gode da wannan dama da kika bani kuma ina yiwa ƴan uwana da abokan arziki wanda suka zo nan barka da zuwa kamar dai yanda muka sani dai arewacin Najeriya wato kasa ce mai al'ada kuma mai addini kuma wacce aka sani mai kunya so a halin da muka samu kanmu yanzu ko kuma halin da mata suka samu kansu yanzu shine akwai gabaɗaya tabarbarewar ilimi sannan kuma akwai tabarbarewar tarbiyya akwai al'adu da yawa da muka dauka da ba namu ba muka riga muka sa su ta zama namu to wannan gabaki ɗaya ya kama na cikas kuma ya kama na tabarbarewar tarbiyya gabaki ɗaya arewacin Najeriya wala ga mata wala ga maza sannan haka zalika kun bai shi a nan koda na kula wanda yanzu ake ga iyaye ba sa sa ido akan iyayensu haka zalika iyaye su kansu ba su samu da iyayensu ba sannan kuma akwai matsaloli na aure wanda zaki ga cewa abin yana fara ne tun daga ginshikin aure zaki ga mace an sa ta akan mata auren dole ta aro wanda ba ta so ko kuma an nuna mace arewa cewa in ba ta aure ba akwai matsala so haka zalika an yi wa kuma addinin musulunci mummunar fahimta an juya shi a baibe kuma sannan kita yanzu a harkar da muke tafiya gaba kita jahilci ta riga ta yi mana katutu duk da muna da masu ilimi amma mun bari cewa masu jahilci su suke rutan mu so saboda haka zaki ga dai mata akwai rashin aiki ne akwai rashin abinci akwai yunwa sannan kasar mu Najeriya da muke ciki dole mu duba wace irin kasa ce ya yanayin tattalin arzikin kasar yake sannan yaya yanayin mutanen kasar yake sannan kuma da yawa mutane ba su lafiya amma ban san ma ban san lafiya ba da yawa akwai masu fama da ciwuka kamar na kwakwalwa kamar yadda the psychologist sun ta faɗa sannan sace ga yara ne ake haifan su da baki ɗaya ma ba amma san wani irin yara bane ba a san yaya suke ba yaya yanayin lafiyar su yake haka su ma kan su yayan sannan banda haka idan kika duba fannin aure zaki ga cewa da yawa mazaje ba sa daukan haƙƙin da Allah ya dora musu kan magana aure haka zalika yana sawa da yawa mata su shiga cikin wani irin hali sannan kuma su shiga cikin irin bata gari saboda daga wanda yazo ya gaya miki cewa za a samu dubu ɗaya nan kina ganin mijinki bai baki ba to tafnaki in dai ba imani gare ki ba kuma ba fara Allah gare ki ba saboda kina ganin cewa zaki wannan din ce da yayin ki dole zaki shiga irin wannan harkar
kai maza ku bare na mata kai maza ku bare na mata mata iyayen mu ne mata iyayen mu ne Yeah.
abinda muka samu daman kawo muku kenan domin mu ba ku isasshen lokacin daukar wayoyinku amma ku kasance da mu mako mai zuwa domin jin ci gabar wannan tattaunawar
amma kafin mu kai ga daukar wayoyinku bari mu leka filin kwalmar mu wajen wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakwar da ta gayyato mana zauren namu a yau
wayo Allah duwo
Musa na barkanku da saki saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe bangaren yake girki a yau muna tare ne da malama Ummu Kulsum Muhammad Nura wacce za ta gabatar mana da wani ta'aka lashe ko kuma makulashe irin na kasar Zuru malama Ummu barka da zuwa
barkanku dai Hajiya Binta
so malama Ummu na cikin ce za mu yi wani girki wai sauran shi cikaka
cikaka tabbas
Allah ɗaya ga gari babban
Allah ɗaya ga gari babban Hajiya Binta
to shi wannan cikaka menene shi
shi wannan cikaka ana kiran shi lallaba zuru
to wato kamar kallaba ne
kamar kallaba
to
lallaba zuru
to idan ina bukatar in yi wannan kallaba a gidana
na'am
dan me da me nake bukata
to abin da zaki fara tane da shine garin dawa ko a ce mu ce dawa da wake idan kika samu dawa da wake kika gyara dawan ki kika gyara waken ki sai ki hada sai ki kai su nika idan kika kai su nika aka niko sai ki zo sai ki tankade su bayan kin tankade su sai ki samu kuma toka mai kyau toka ji irin wanda ake girki irin ta murhu
to
eh to mai kyau zaki samu ita ma ki tankade ta ki ajiye ta a gefe sai ki samu to wannan kuma sabuwar tsintsiya tunda maybe yanzu ne zaki fara yin abin duk wanda zai yi cikaka din yana tashi tsintsiyar ta yin cikaka kamar yadda ake tsintsiya ta kadamiya to su ma haka zaki ga akwai tsintsiya ta yin cikaka ta musamman a ajiye bayan kin samu wannan tsintsiya sai ki samu dakakken yaji bayan dakakken yaji sai ki samu kuka dakakken yaji wanda aka hada kika daka shi da sinadarin dandano in kina son tafarnuwa ne duk abin da kike so a cikin yaji ki daka da yaji
yaji mai dandano
yawa yaji mai dandano sai ki samu akwai kuka sai kuma kanwa an cika tare da wannan abubuwa da farko zaki samu wannan shi garin dawa da kika tankade shi da wake wanda aka niko miki idan kika samu wannan garin dawa ne dan da kike da bukata zaki iba yanda kike ganin zai ishe ku sai ki kwaba shi idan kika kwaba shi zaki samu kanwa dama kin jika ta zaki zuba ruwan kanwa zaki sa ya kuka kuma sil a ciki sai ki ko an kin ga an za a yi shi kamar je kwabin dan waken su amma ko ba kwabin dan wake bane zaki kwaba shi kamar yadda ake kallaba a cikin
wato zai kunna dan wake ruwa
zai yi ruwa ko kuma ki kara mishi armashi ma kin ki sa mishi ko dan kayan yaji haka ko tarugu da albasa haka
kayan
yanka ka shi ko ma ka jijjiga ka zuba shi a ciki bayan nan kin gama kwabin ki ya koma kamar ruwan kallaba sai ki dauko kaskon suya kika dauko kaskon suya sai ki sa shi a wuta idan kika sa shi a wuta sai san mun ce kallaba zuwa to mu wannan kallaba ta in zuru ba da mai muke soya ta ba ita wannan toka mai kyau da muka ce ta da ki tanaje ta tun farko ita zaki dauko in ka dauko sai ki zuba tokan a cikin kaskon suyan ki ya dau zafi
to har
toka da kika sanya hijabi in kika zuba wannan toka a ciki sai ki bar shi tokan ita ma ta dau zafi sai ki dauko wannan tsintsiya kika dauko wannan tsintsiya sai ki barbasa tokan haka
da shi wasa da shi a
fale-falen suyan sai ki dauko wannan kwadi naki sai ki zuba
wato tokan ce a matsayin mai
tokan ce a matsayin
mai to da yawa ake sa ku kadan
a ba da yawa ake sa sai dai misali
kuma barbadawa
yawa eh kika dauko wannan kwadi naki sai ki zuba in kika zuba zai ga su in ya ga su sai ki juya yana yake juya ka lallaba haka shi ma yake juya
wato in wannan gefen ya ga su zai dada
ko ba zai dada ku dai kawai ka daga kuma ka ga ce ka
mishi juyin waina
sai kai mishi juyin waina can ma in ya ga su sai ka kwashi haka haki kai harki
wato kenan ba zai kama kwanan ba
ba zai kama kwanan ba
albarkacin wannan tuka
albarkacin wannan tuka duk zubawa sai kin zuba wannan tuka
ka ji ba
eh duk zubawa sai kin zuba in kika kwashi na farko sai ki kara iban wannan tuka ki kara zubawa ki kara sa tsintsiya ki kara kamar je kina wasa haka da shi akan wuta sai ki zuba kullun ki daga su juya bayan ma yaga su sai ki kwashe shi ga baki daya to shi wannan yaji da mai kadi da muka ce mutun ya tanaje shi yanda muka sarrafa shi man kadi da ka soya shi da tarugu da albasa zaka jijjiga sai ka sa sai ka soya man kadan ba wai mai yawa ba kamar yadda ake soya mai kike ki sa mishi albasa to shi wannan sai ka hada da tarugu saboda ya kanshi idan kika gama soyawa da wannan yaji da muka ce a tanada sai a yaryada yaji sai a yare da mai sai a ci
wato kadai kan kwadai dan na jin yana
lafiya kan lafiya dai na ci hajiya ne
kin daga dawa
ga dawa
ga wake ga toka
ga toka
gaskiya ta kun kan kare sanadin
nan kana yawa ɗin sanadin nan zaka saka a ciki
gaskiya amma mutane ba yanzu
a ba bar kawai mutum yanda nake ba
gaskiya
a cikin kace to kin gani
ni ce sheda to malama ummu mun gode da wannan fatan mai sauraro zai gwada ya ga yaya shi wannan girki yake kuma da gaske ne zai iya fitowa ba tare da ya makale wai ba ai kallalla ba ba tare da mai
ba tare da mai ba sam
sai da ba mu alheri
amin ya Allah
kuma dalla yanzu kuma lokaci ne da zamu bude muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da zaku kira ita ce alamar tarawa 1 202 205 5655 amma kafin nan mu shakata da wannan wakar dalla ga kiran farko nan daga jihar Kaduna
Ajia barka da aiki
barka da warhaka
to sunana Murtala ne ina kiran ku daga garin Gasa dake a Kaduna tarayyar Najeriya
to barka malam Murtala muna jin ka
to madalla Ajia to Ajia kin ga a fahimtar mu mafi yawancin mazaje zaki ga su suke amfani da raunin mata sai su jefa su a cikin harka na ta'addanci ko kuma su shafa musu kashin kaji saboda matan wani lokaci suna da rauni ko kuma wani lokaci a ne musu barazana kuma aka ya samo asali ne saboda sanda kiliyaran suka taso mata da a ce iyaye da a makarantu ana nuna musu cewa duk mutumin da kuke alaka da shi ba miji bane ko mahaifinka ne ko mahaifiyarka kuka ga yana wani zai yana aikata wani mummunan laifi to ya kamata a san mu hukuma ko a san namu masu anguwari da sauransu da santon ba mu taso da irin basta ba mu taso har ma maza ma ba mu taso da irin wayar da kan din ana yara ba ai dan kika duba gaban kasar da suke shiga su Amurka su Ingila su waye yaro dan karami dan shekara 5 ko 6 daga ya ga mutun na aikata wani laifi ya danna lamban jami'an tsaro ya ga musu ga wani na laifi ga an yi zo an kama mutun to amma zo ba a waya mana da kai ba da sauransu to muna kiran mata zama su masu jajirce ko miji ne ko mahaifi ne zai amfani da su don kas ji tsoron kowa sai Allah sai zai amfani da su don ki aikata wannan laifi su zaga ya koye su ga mu hukumomi ko masu angoni ko su mutane da suka san cewa ba za su iya cewa su suka ga musu ba to haka za a rage
to malamu
je fa mata cikin iru
malamu tila kana gani kaman tsoro ne yake sa mata suke shiga wannan harka
na farko dai akwai tsoro na biyu shine kuma rashin sanin ma mummunan laifin da za su aikata domin a ƙarshen an yi tura da matan kin ga za su ci a'a su fa ba su sani bane ba san cewa laifi bane ko kuma an yaudare su ne to ni fiska a ƙarshe kuma sai su ga ga inda aka kai su to suna jajircewa su cire tsoro kuma su yarda cewa za su ke sanar da hukumomi ko wanda za su yi a tsaye da wannan al'amari da za a kai su aikata to wasu suka cire tsoron nan insha Allah za su dinga ba da hukuma haɗin kai kuma za a daina amfani da su wajen aikata miyagun laifuka da zatan za ku tashi lafiya.
To malam Murtala mun gode.
Assalamu alaikum.
Barka da warhaka. Kina daga Kaduna ko?
Barka da yamma.
Barka da warhaka.
So kamar kullun da sunana Alhaji Musan Garu ne radio da recorder kasuwar kawo Kaduna Najeriya kuma shugaban masu kiran waya a gidan radio BOA na Najeriya.
To Alhaji Musa barka da shigowa zauren mu.
To alhamdulillah a gaima da abokan ayyuka. To alhamdulillah idan muka dauki irin batutuwan da suke faruwa dangane da abin da yake kawo matsaloli tsakanin mata irin abubuwan da yake faruwa a Najeriya. Yanzu zaki ga yanzu ko kudin siyasa ne mutane idan dauki naira 10,000 ko 5,500 ya ba mata zaki ga suna kadanne saboda yanzu ta 5,500 ya aike ta ga jarin da za ta taimaki kanta aka taimaki ayyanta. To tun dai shine abin da yake kawo irin wayannan matsalolin dan haka da yawa zaki ga su kansu hatta irin wayannan mugayen mutanen su suke daukar wani dan kalilan din abu suna ba mata sai su sa su wannan harkar ta'addanci. Kuma idan muka dauki irin wannan zaki ga yau misali idan aka ce an samu irin wannan aka ce sun je sun kada mata sun tafi su ko sun kama su ko kuma irin wani abu da ya faru haka abin da ya shafi irin mugunta da su suke wayannan mugaye suke wa irin mata haka da jauransu suna zazzare musu ido suna nuna musu cewa ya kamata in ba su shiga wannan harka ta su ba to za su iya kashe su. To kuma kin ga wata matar maimakon idan da ita ce zai yi wata da rayuwarta ko ma menene mace saboda raunin da take da shi za ta iya yarda da wannan irin wayannan abubuwan. Ya kamata a ce da duk irin wayannan abubuwan ya kamata a ce mu rika jin tsoron Allah mu tabbatar da cewa fa wallahi za mu mutu zabi da sai kamata ka bar duniyar nan. Kuma a yau idan ka assasa wani akan wata harka ta daban to tsakani da Allah kai ma fa kana da commission yau ai malamai ma suna ga mu cewa idan ka azu ka ilmantar da mace bata guda ɗaya da ka ilmantar da ita ka ilmantar da akalla kusan mutum 100 saboda idan za ta taimaki iyayenta kuma idan ta taimaki iyayenta ta koya musu wasu abubuwan su ba za su je su abin nan to za ka ce da harka shiga an ce mace an kama ta gari ta sai mai za ta kai musu ko ta sai wasu kayayyakin more rayuwa za ta kai musu wannan abin nan dan haka irin wannan abubuwan da gaskiya wanda yake Allah zai iya mana iyawarsa amma gaskiya akwai matsaloli da yawa. Allah ka kare mu Allah ka raba mu da shiga wannan halayya
amin
da ra'ayin Alhaji Musa Garu ka tashi lafiya.
To Alhaji Musa mun gode ga kira nan kuma daga jihar Niger. To kaman dai kiran da ya shigo ya goce masu saurare lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa 1-202-205-5655. Saurare kuna iya ku kira mu mako mai zuwa domin ku bada gudunmuwan ku amma dai a yau dai da wayar malamin ta muka kawo karshen shirin namu na yau yanzu a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su musamman ma abokiyar aiki na Zahra Aminu Fage sai kuma Daniel Brown da ya bada umarni da engineer Manuel Mr. Chan da ya daidaita mana sauti ni ce Amina Bahari Auna ta kanan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya.